This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 27 ga watan Nuwamba da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu gadangadan Sahab a ba mu kanun labarai.
To ladan Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin addinin Musulunci da na Kirista su rinka tuntubar juna da kuma kare matasa daga zama tsagera da kuma kaucewa tada tarzoma da sunan addini. Shugaban Faransa ya ce shi da shugaban Rasha sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da matakai na yakar kungiyar ISIS. Shugaban Rasha Vladimir Putin kuma ya ce Amurka tana sane da hanyar da jiragen yakin kasar take bi da ya kamata ta shawarci Turkiya kafin Turkiya ta harbe jirgin kasar.
To kanun labaran kenan. Gwamnatin tarayya ta ce za ta biya kudin tallafin mai don shawo kan matsalan cinkoson layukan mai a Najeriya, amma wasu kuma cewa suke yi.
Gaskiya subsidy na in an cire shi shine za a samu competition, kowane dan kasuwa zai je ya kawo kayan sa yadda yaje ya kawo ya sayar. Babu
ita ko hukumar albarkatun man petrol ta ce za ta fara sa kafan wando ɗaya da masu boye man, amma dillalan mai sun ce sake bincike.
Duk wannan kayan da kake gani na yan bumburutu daga mega yake fita da major market saboda ana ba su kayan da ya fi kima. Yanzu ni a
sai kuma mu kawo muku shirinmu na lafiya uwar jiki na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cika kullu labaran duniya. Dubin dubatan jama'a ne suka hallara a birnin Nairobi domin addu'o'i na musamman da Papa Roma yayi wa jagoranci shugaban ɗariƙar Katolika na farko da zai kai ziyara ƙasar tun 1995. Papa Roma ya je harabar taron a jami'ar Nairobi cikin motarsa da ake kira da Turanci Pop Mobile, ya ratsa cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i domin su ganshi. A cikin jawabin nasa Papa Roma ya ce, ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan, ku lura da muhimmancin al'adun Afirka da hikima da basira da ke tattare da maganar Allah da kuma kuzari da kyakkyawar tunanin matasa ta yi muku jagora wajen aikin gina ƙasa da al'umma mai cike da adalci da kuma mutunta kowane bil'adama, in ji Papa Roma. Tunda farko Papa Roman ya yi magana ga shugabannin taron Musulmi da Kirista, inda ya ce musu tilas ne su riƙa tuntuɓar juna kuma su kare matasa daga zama tsagera da tada tarzoma da sunan addini. Da yake magana a ofishin jakadancin fadar Papa Roma da ke birnin Nairobi, Papa Roman ya ce tuntuɓar juna tsakanin shugabannin da mabiya addinan biyu yana da muhimmanci da ba abu ne da zai zama zaɓi ko shakatawa ba. Baga ƙoƙarinsa na kau da giɓi tsakanin Musulmi da Kirista, yayin wannan ziyara da yake a Afirka, Papa Roma Francis yana kuma magana kan ƙalubale da duniya take fuskanta game da sakewar yanayi. Jiya Alhamis, Papa Roma ya yi kira da a ɗauki matakai cikin gaggawa domin taka birki ga canjin yanayi lokacin da ya kai ziyara ga wata cibiyar aikin kula da muhalli da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa a birnin na Nairobi.
Shugaban Faransa François Hollande ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sa kan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi. Za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kai wa hari da waɗanda za mu ƙyale, in ji shugaba Hollande a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu su gana a birnin Moscow. Abinda ya yarda shi ne wannan yana da muhimmanci shi ne za mu kai wa da ish hari, amma za mu kauce wa dakaru da suke yaƙar ta'addanci. Shugaba Putin ya ce a shirye ƙasarsa take domin ta haɗa kai tsakaninta da Faransa da kuma Amurka wajen zaɓen muradun ISIS da za su kai wa hari. shugaba Hollands ya ji Moscow ne domin neman hada karfi kan kungiyar ISIS matakin da ya kawo shi na Amerika da Jamus da Britania da kuma kasar Italia.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Amerika tana sane da hanyar da jiragen yakin kasar suke bi har da wannan jirgin da Turkiya ta harbe ranar Talata yake bi. Putin ya ce wajibi ne Amerika ta ga Turkiya wacce kawarta ce. Putin ya ce Amurka wacce take jagorancin rundunar da Turkiya take ciki tana sane da wuri da lokacin da jiragen mu suke shawage kuma an harbi jirgin namu a wuri da kuma lokaci daya. Mr. Putin ya faɗi haka ne a jiya Alhamis. Menene amfanin baiwa Amurka waɗannan bayanan idan ba za ta sanar wa sauran kasashe da suke cikin rundunar da take rundunar taron dangi da take wa jagoranci ba? Amurka da Rasha sun kulle yarjejeniyar hana jiragen yakin kasashen biyu yin karo a sararin Somalia Syria inda kasashen biyu suke kai hare-hare da jiragen yaki. Turkiya ta ce ta sha nana ta gargadi ga matukan jirgin yakin na Rasha cewa jirgin ya shiga sararin Somalia ta. Halin da ake ci kuma ana ci gaba da cacar baki tsakanin kasashen biyu. Ranar Laraba Rasha ta ba da sanarwar cewa za ta tura makamai masu linzami samfurin S-400 da za ta girke a lardin Latakia na Syria da ke kan iyaka da Turkiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Alhamis kasar Belgium ta rage mizanin shirin kota kwana da ta girke a babban birnin kasar zuwa can kololuwa kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana. Duk da haka birnin na Brussels yana cikin shirin kota kwana bayan da kwanaki hudu da dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro. Matakin da ya shafi makarantu da tashoshin jiragen kasa, kasar ta dauki wannan matakan tsaron ne domin tana fargabar mayakan sa kai daga Faransa da wadda suke cikin kasar za su iya kai harharen shigen wanda aka kai a birnin Paris ranar 13 ga wannan watan da muke cikin na Nuwamba. Hukumomi a Belgium suna farautan wani dan kasar da ake zargi yana cikin waɗanda su kai harharen da aka kai a Faransa, har da waɗansu da ake jin sun taimaka yayin da suka kama mutane biyar akan zargin ta'addanci.
A nan birnin Washington DC wani mutum ya shiga hannu bayan da ya tsallaka shingen fadar White House na shugaban Amurka ya shiga harabar yayin da shi shugaban na Amurka da iyalansa suke gida suna shagulgulan cika-ciki. Mutumin mai suna Joseph Caputo wanda ya lullube jikinsa da tutar Amurka ya tsallake shingen ne ta arewacin fadar shugaban kasar kuma nan da nan ya mika wuya kamar yadda jami'an da suke kula da tsaron shugaban Amurka suka yi bayani. Hukumar ba ta yi bayani kan shekarun Caputo gari da ya fito da dalilan da suka sa ya tsallako ya shiga fadar ta shugaban na Amurka ba. Jami'ai suna kokarin su gano yadda aka yi mutumin ya haye ta kan wani sabon zugu da aka yi da karafa shigin kibiya ko kaya mataki da aka dauka a farkon wannan shekara domin hana irin waɗannan mutanen tsallakowa su shiga fadar White House ta shugaban na Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, inda gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa bane za ta biya kudin tallafin man fetur domin rage dogayen layukan cikin kasa. Ga Nasiru Adamu Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daidai lokacin da shugaba Buhari ya mika bukatar karamin kasafin kuɗi ga majalisar dattawa don biyan kuɗin tallafin man fetur fiye da naira miliyan 413, masu hannu a harkar fetur na bayyana hanyoyin da suke ganin za a kauce bayyanar dogayen layuka a gidajen mai da ya zama ruwan dare a Najeriya, wanda ke sa 'yan bakar kasuwa ke cin karansu ba babbaka. Take ma babbar sakatariyar ma'aikatar man fetur Dr. Jamila Shu'ara ke ganin kafa babbar ma'adanar man fetur kamar yadda ake a rumbunan abinci da ake saidawa in an samu karanci ya dace gwamnati ta yi don in an rasa man a fitar da adanan nan sayarwa jama'a. Dan kasuwar man fetur Awwal Awaliya na ganin cire tallafin man fetur din ma gaba daya shine kawai mafita da zai sanya 'yan kasuwa kawo man ba tare da jiran kuɗi daga gwamnati ba.
Gaskiya subsidy din in an cire shi shine za a samu competition, kowane dan kasuwa zai je ya kawo kayan sa yadda ya je ya kawo ya sayar. Babu maganan cewa yau gobe layi ko jibi layi, saboda mahi ummul aba'isin abinda yake kawo maganar layin nan shine duk lokacin da ya kamata a biya kuɗin subsidy nan ba a biya ba. majority lokacin da ake shiga wannan matsalolin su kuma waɗanda ake ba kuɗin subsidy nan kullun a bisa zargin su ake da an biya subsidy mutane sun dinga tunanin kamar an ba ku wasu kuɗi ne na kyauta kuɗin tsintuwa kamar wani baitul mali mutane sun manta da cewa kamar abu ne kake sawo shi naira 120 ya zo maka sai kuka yi yarjejeniya da kamar wani mai anguwan ku ko mai kuɗin anguwan ku wannan shinkafa naira 120 ta zo maka ka sayarwa da jama'a ta shinkafan nan naira 70-70 naira 50-50 din ka zan biya ka shin wannan kuɗi dan Allah dan Annabi kuɗin ka ne ko ku kyauta aka baka
majalisar dattawa dai ta ce za ta yi saurin amincewa da bukatar da shugaban kasan ya tura don biyan tallafin sanata dan Juma Goje shine shugaban committee kasafi na majalisar
bangaren mu ɗan majalisa lalle a shirye muke mu ga cewa mun bayar wa shugaban kasa ba tare da bata lokaci ba daman kashe wannan kuɗi saboda biya masu kawo mai din nan dan a rage jama'a wahalar su wanda ke cin jin dadi ya ga cewa ga layuka ga wahalar mai
hukumar bututun man fetro ta ce tana amfani da tankunan mai don rage gibin da asarar da masu fasa bututu ke jawowa inda ta ce daga watan Janairu zuwa Satumbar bana barayin sun sace lita miliyan 531 da darajarsa ta kai naira miliyan 50,000 Nasiru da Malika kamarar Amurka daga Abuja
Alike kudu ga sanarwa nan ne danye a fada wa mutane shugabanninmu
to a can jihar Kano kuma dillalan man fetur ne suke cewa hukumar ta NNPC da ke cewa da za su kama wanda suke boye man ta amfani da hukumar EFCC da jami'an tsaro masu sanye da farin kaya ga dai Mahmud Ibrahim kware da karin bayani a cikin wannan rahoton
kamfanin NNPC na alakanta karancin albarkacin mai da ake fuskanta musamman ma a yankin arewacin Najeriya kimanin watanni biyu kenan da zargin boyewa ko kuma karkata akalar man bayan da kwansa daga kudu zuwa sassan arewacin Najeriya
mutumin da ya kasa rike refinery ya kasa rike dafa-dafa dinsa ya kasa rike pipeline dinsa ya zo yayi gidan mai nashi wanda ake cewa mega station shi ma ya kasa rike kuma sannan ya zo kuma yana zargin mutane a bisa cewa wai ana wani boye mai duk wannan kayan da kake gani na yan bumburutu daga mega yake fita da major market saboda ana ba su kayan da ya fiki ta kima yanzu ni a gidan mai anan Kano ina da gidajen mai sun kai 2,500 amma an tashi rabo in mota 10 ne mu za a ba mu 5 su kuma a ba su 5 wanda gidajen man su bai fu wani local government din ma ba ka samu ko ɗaya ba idan gwamnati za ta wadatar da wannan kayan ta wadatar da su idan kuma ba za ta wadatar ba za ta yi ta yaudarar mutane ana nema a shigar da siyasa cikin wannan al'amarin harkar economy na ƙasa ba a shigar da siyasa ya kamata su gane
Alhaji Bashir dan Mallam kenan shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya mai kula da shiyar Kano wadda ta kunshi jihohin Jigawa Bauchi Kano Yobe da kuma jihar Gombe a hannu guda kuma ofishin shiyar Kano na sashen lura da cinikayyar albarkatun man fetur wato DPR a takaice ya ce ya hukunta gidajen mai 39 cikin makonni uku da suka gabata saboda kare ka'idojin da aka shimfiɗa musu. Alhaji Isa Tafida shine babban jami'in ofishin mai hurumi a jihohin Kano da Jigawa.
Bunda maketa suke ba bisa ka'ida ba shine a buɗe gidan mai maybe da sassafe wani lokacin karfe 4 na safe a tashi karfe 6 ko karfe 7 ko kuma a cikin dare karfe 10 ko 11 kai akwai ma gidan wanda muka samu labari karfe 3 na dare an buɗe ana saida mai akwai form duk lokacin da mutum zai sai mai a bisa ka'idar gwamnati daga depo naira 77 da kwabo 66 kowace lita sannan kuma kai in ka kawo shi nan ka kawo shi gidan mai ka saida shi akan naira 87 to kuma a cikin wannan form in mutum ya sai wannan sai ya rubuta ga da ya saya ga shi jami'in depo ya yi signing kai ma mai sayan wannan ka riga ka yi signing saboda haka wa zai zo ya ce ya sai mai babu sakai da gwamnati ba in kan nan in mai shaida ka
to sai dai dillalan man na kungiyar Ipman sun kalubalanci wannan ikirari na hukumar DPR
da kansu sun je sun rufe wasu dafa-dafa din ya wuce wannan abin da suka je suka rufe kuma suka ba da sanarwa suka buga cewa mun rufe dafa mai suna kaza da kaza da kaza da kaza kaga ai tabbacin ma magana shaida ma su me yasa suka rufe wannan dafa mu mun kai ma kowaye mun je mun samu ba wanda bamu je mun samu ba mun kai wa shi ma controller na DPR da duk wanda suke mun kai musu takardu mu aikin mu faɗi ba mu muke da hukunci ba su suke da hukunci har su ce ba a ba su wani takardu ba an ba kowa ya sani
Alhaji Bashir dan Mallam kenan shugaban kungiyar Ipman ta dillalan mai a Najeriya shiyar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
Baiwa
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mu nan agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 14. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin wace matsala ce za ta sa mutum ya kashe kansa? A duk shekara alalace, masana sun ce kimanin mutane 800,000 ne suke kashe kansu a Najeriya. Yau filin lafiya uwar jiki zai dubi wannan matsala. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Wani bincike da aka gudanar ya gano cewa a duk shekara kimanin mutane 800,000 ne suke kashe kansu a Najeriya. Misali, a ranar Litinin ko Talata, wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Ado mai siminti, ɗan shekara 65, mazaunin wata unguwa a birnin Kanin Dabo, yewa kansa yankan rago ya kashe kansa. Masana sun lissafa abubuwa da dama waɗanda suka haɗa damuwa da kuma ciwon gushewar hankali. Na tuntuɓi Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, ne masa tambayar cewa a matsayinsa na likita me zai sa mutum ya kashe kansa.
A matsayina na likita babu dalilin da ya kamata a ce mutum ce zai kashe kansa ko kuma ya kai ga ya kashe kansa, amma ana kuma samun haka din. Wato mutane wasu sukan ɗauki wasu matakai don su salwantar da rayuwarsu ba tare da sun yi tunanin yadda ya shafe su ba, irin koma dai ohoni dai ai na tafi, duk ma abin da zai faru ba ai na tafi shikenan. Shi kawai dai gani yake yi ba duniyar wahalar sa ta kai kenan, saboda haka wuri ma ya tafi. To akan samu wa'annan din, kuma likitoci sun lura da wannan, suka yi analysis suka ga cewa wannan abu ne da ya shafi ciwon taɓuwar kwakwalwa. Wato ba haka kawai bane mutum zai tashi domin Allah ya yi ma rai don ka rayu ne, bai ce ya yi ma rai ya baka rai don ka tashi ka cire kashi kanka ba. To a ganin su duk wanda ya yi hakan nan, to yana da abin da ake cewa mental disease, wato yana da taɓuwar kwakwalwa kenan.
To rahoton kuma ya nuna akan cewa wasu suna kashe kansu ne don damuwa.
Akasari abin da ke faruwa kenan. Muso yawanci damuwar ita ke zama musu ta yi musu kaka gida, ta zo ta zama musu babban lalura har su ga cewa babu mafici. Wani na iya kasancewa ya je ya tafka abun kunya ne, wanda baya son wannan abun kunyan ta fito, kuma gashi na asirinsa zai tonu. Sai ya ga da ya tsaya ya ga asirin nan ta tonu, gwamma a ce babu shi, in ya so a ta maganan bayan babu shi. Wani kuma zai kasance yana da hali ne da yana samun hali shi kuɗi da wasu abubuwan duniya da masu yawa, sai kawai wadana Allah ya ɗauke mata wannan arzikin, sai ya ga shi ba zai iya rayuwa da ya saba a daba ba tare da wannan dukiyar da kuma kuɗin da yake da shi ba. Wannan ma sai ya sa shi ya shiga cikin wani hali wanda in ba ya tawakkali ga Allah ba, sai ya ga cewa shi ya gwammace ya ɗauki ransa. Wasu kuma rashin lafiya ne, ka je asibiti likita ya duba ka, an gama gwaje-gwaje, an ce maka to kana da kansa ko kana da ciwo kaza da bai da magani, sai dai mutuwa karawa. Sai ka ji ya ce ai to shi da ya jira mutuwan har sai ta wahalar da shi, ko rashin lafiyar ta wahalar da shi, wannan ma kawai ya je ya ɗauki ran shi ya san ya huta. Har ma a ƙasashen waje akan samu wannan, ana ƙoƙarin fito da wasu doka na idan mutum na da rashin lafiya wanda ba zai tashi ba, a ba shi daman likitoci su ba shi magani ya mutu don ya huta. To a nan dai ƙasa har yanzu ba a fara ba, wanda suka shi a fasa ba ko wanda
ya. To nan Amurka akwai wani mashi kawai za ka je aka yi ta ma zuwa kotu da shi, sai ya taimaki mutane su kashe kansu, irin ya sa musu allura ko meye-meye.
Allura kawai sai su mutu yawa.
To ka san nan ƙasar ƴanci, in an je an yi magana mutum ya ce shi yana da ƴancin ya kashe kanshi don ran shi.
To ai shi a inda ƴancinka ta fara nan ne, kuma ta fara kuma ta ƙare, kuma nan ne ƴancin wani ya fara, domin rayuwarsa ba nashi shi kaɗai ba ne, ya shafi jama'a, ya shafi gwamnati, ya shafi duniya gaba ɗaya. Saboda haka ba damu a wasu ɓangaren, ni in zan tsaya ni a matsayin likita zan ga cewa bai da daman ce zai kashe kansa sai da wannan yanci. Amma kuma wasu za su ce maka yana da yanci tun da ransa ne.
To ai bisa wannan rahoton da na karanta aka ce alamun damuwa ɗin akwai alamu da wai galibi mutane sukan yi watsi da shi. Ko an ga irin alama to misali a ce waɗannan alamu mutum zai riƙa lura da su in ya lura cewa wani yana ya doshi yin wannan ɗin don a ɗauki mataki. Akwai abubuwan da mutum zai duba ya gani?
Akwai musamman ga matasa akan so iyaye su riƙa dubawa su gani ko kuma ƴan uwa idan suka san wanda suka san shi dama mutum ne mai kazarkaza wato yana da shiga cikin jama'a yana da magana yana da yin yana da wannan kwarjinin yin abubuwa da yawa sai ya kasance kawai sai a zo aka riƙa ganin yana ware kanshi zuwa gefe ɗaya baya son shiga jama'a duk inda zai ga mutane biyu uku suna tsaya suna magana sai da ya kwana domin zai riƙa yana kan yi tunanin wani lokaci sai riƙa zargin cewa maganan sa ake baya ma so ya kai wurin nan. To ko kuma in yana gida ne sai in mutane shi ne dan makaranta za a ga wani lokaci kawai ko wani lokaci ya rufe kanshi a ɗaki. Ya ɗauko ya kunna TV ko kuma ya rufe kanshi kawai a ɗaki baya son mu'amala da sauran yara a gida. To waɗannan suna daga cikin alamu da ya kamata iyaye su riƙa dubawa. Sai kuma su riƙa ganin shin akwai wani zan za ka ga da bai yawancin abinci. Amma daga baya kuma sai ga yana yawancin abinci hawa sai a riƙa tunanin a wani kai ka zaka raba a san cewa rashin lafiya ce take sa shi yawancin abincin
ba. Akwai rashin lafiyar da za ta sa mutum ya ta cin abinci?
Kwarai akwai shi ma wannan na wato depression wanda ake cewa depression
damuwa din
damuwa din yakan sa wasu sai ga wannan wasu za su sai su rashin cin abinci wasu kuma sai su riƙa cin abinci kawai akai. To idan aka ga haka nan ko kuma aka ga wanda baya cin a ga yana iya cin abinci normal yakan ci abinci biye da su uku a ranar kwatsan sai ya kasance ɗayan marikin ake mai tilasta shi ya ci.
To shi ma akwai damuwa.
Yawa shi ma akwai damuwa. To duk da inda aka ga mutum ya ɗan kauce ko ya dai canza wani hanyar yadda yake da to ya kamata a sa ido ba wai lallai ko lokacin da aka ga mutum ya ware kansa ba dama wani lokaci a rayuwa wata za ka ji ba ka son magana da kowa wata ran za ka ji kakan so ka keɓe ka sai zaman ka
wannan wato sai dai in ya yi yawa abin ya wuce
kima yawa in ya yi yawa aka lura da cewa kai abin nan yana yin wato sai maza a nemi likitoci kai shi asibiti a nemi likitoci don a samu a yi masa abin nan magana da bayanai da zai iya fitowa ya faɗi me ke damunsa har a iya taimaka masa domin sau da yawa rashin faɗin abin da ke cikin su shi ke sa ma ta damun su ya ta cin sa daga ciki har sun sa sai sun ce to kai ba mu ma su dauke ransu.
Shin yaya iyaye ko ƴan uwa ko kuma abokai za su taimakawa mai fama da irin wannan matsala a kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya daga bakin Dr. Muhammad Bello.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara tukar asha kwaya.
Haka ne, to da yake muna da ɗan sauran lokaci Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjan jan ba hutawa yadda ya kamata?
To in dai mutum na aiki hurjan jan yadda malamin ya ce ko malamar ta ce ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya yi bacci ya cika awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma suka samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin wannan acid ɗin da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka karuwa waɗansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma da yawa wannan ma lokaci mutum ma kana iya samun wahala ma wurin suna da matar su duk waɗannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole an kai bacci din nan baccin nan kala-kala kashi-kashi yake akwai na biyu kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kinsa inda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din hajji
to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa
da rashin hutawa duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ake sa su ba su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma
ba gayar kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi
da kuma shirin shuga duk waɗannan wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum duk ya danganta da Allah ya mutum
to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan
stroke kenan
fara ɗaya mutum ko
in kwana yayi to sai ga Allah ya dauki ran mutum kwana yayi
to likita ka san mutum yana da kuruciya kana ganin cewa zaka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwa in kana yi to in mutum yana da kuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko sai in mutum ya manyanta ne
ko mutum na da kuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani domin mutum in kana da kuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka koda kana da kuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai
to likita misali kaga kaman yan siyasa musamman lokacin da ake siyasa zaka ga sun kai karfe 3 karfe 4 na dare ba su yi bacci ba irin wannan wani shawara zaka ba su
shawaran da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta duk rashin hutuwan nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwarsu ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to in ba su yi hankali ba wani abu zai iya samun su
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Dubun dubatan jama'a ne suka hallara birnin Nairobi domin addu'a ta musamman da Papa Roma Francis shugaban ɗariƙar Katolika na farko da zai kai ziyara ƙasar ya jagoranta a Kenya tun shekara ta 1995. Shugaban Faransa François Hollande ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sakan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi kan waɗannan mutane. Shi ma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Amurka tana sane da hanyar da jiragen yaƙin ƙasar musamman da ƙasar wato Rasha da Turkiya ta harbe ranar Talata ke bi Putin ya ce wajibi ne da Amurka ta gaya Turkiyan wacce ƙawarta ce. Lokacin sayayya na bana a nan Amurka wadda dama bisa al'ada ake farawa daga hutun cika-ciki da aka yi jiya Alhamis, ‘yan kasuwa sun fara samun nasara ga dangadan domin jama’a bayan sun cinye naman talotalonsu sai kuma suka afka kasuwa da ƙarfi. Manyan kantuna da dama ne suka yi aiki jiya da rana ko da maraice da zummar kwadaitawa mutane da gwanjo da suke yi gabanin ranar da ake fara saye-sayen na bukukuwan Kirsimeti wato daga yau Juma’a ranar da aka lakaba sunan Black Friday da Turanci. Kamfanin Adobe wadda yake sa ido kan cinikayyar da ake yi ta yanar gizo a dandalin kantuna ko 'yan kasuwa 4,500 yana hasashen Amurka za su kashe kuɗi dala miliyan 1,000 da miliyan 700 cikin sa'o'i 24 wato daga jiya zuwa yau. Jiya Alhamis ƙasar Belgium ta rage mizanin shirin ko ta kwana da ta girke a babban birnin ƙasar zuwa can ƙololuwa kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana. Duk da haka birnin na Brussels yana cikin shirin kota kwana bayan kwanaki hudu na dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro mataki da ya shafi makarantu da aka rufe baki daya da tashoshin jiragen kasa.
To ta haka nan da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin namu yanzu Ahmad don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jiudone wanda ya bada umarni da injiniyan mu Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hansi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.